أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الأنفال مدنية وهي تسع وسبعون آية. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سورة الأنفال مدنية وحيا ست وسبعون آية. أجيا من بياني أكن آيو يوان سورة مصحف ناشام سبعين دبقوي a mushafin kufa 75 sauran masahib kuma kamar yadda mai can baki ya ja 76 kamar yadda al-Imam Shatibi cikin Nazimatul Zuhuri yake cewa walan falu shamin amma zuhran wa khamsuha تعد لكوف يغلبون ولا درق ولا در. abinda yake nufi da wannan bayani shine walanfal sham suratul anfal a mushaf na sham wanda sayyidina usman ya sa aka aika can daya daga cikin almasahiful usmaniya. Amma zuhran ainun zai baka 70 na amma zayyun zai baka 7 wato ayoyi 77 kenan. Wa khamsuha tu'addu likufin ayoyi 75 ake lissafawa mushafina kufa ɗaya daga cikin waɗancan almasahiful usmaniya. A istilahin al-Imam Shatibi cikin wannan littafi akwai abin da yake ce ma ma ba'ada ukhra zikri ko kuma ma qabla ula zikiri. Akwai ma kabla akwai ma ba'd. Misali idan ka ce 5 75 to bayan 5 6 ne to sauran masahib wadanda bai yi magana akan su ba yayi sukuti bayan mushafin sham da mushafin kufa to yana nufin idan ka dada 1 a 5 to shine adadin ayoyin suratul anfal cikin wadancan masahib kenan. Mushafin sham 77 kufa 75 in ka daura 1 a 5 zai baka 6 shine 76 na sauran masahib banda na kufa da na sham. Wannan zai hada ma المدني الأول المدني الثاني دكما المصحف المكي دكما البصري ودنا مسايب سوفدو suna da ayoyi 76. Farkon wannan aya, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, yas'alunaka 'anil anfal, قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. يسألونك ودنما ما ستنبايا سوني أهل بدر سوني سكي تنبايا من زان الله صلى الله عليه وسلم أكن الأنفال menene hukuncin al-anfal. Abinda yasa aka ce masu tambayan nan mutanen Badar ne waɗanda suka halarci yakin Badar ne saboda ayar ta sauka a kansu ne, kamar yadda asbabun nuzuli suke fayyace haka. Akwai riwayoyi da yawa, cikin waɗannan riwayoyi akwai riwaya ta hadisin Ubada ibn Samit, a hadisin sa al-Imam Ahmad ya rawaito a musnadinsa, al-Imam al-Hakim ya rawaito cikin mustadrik dinsa ko mustadrak dinsa, kuma ya sahihanta ibn Samit yace wannan aya ta sauka a kanmu ne mu waɗanda muka halarci yakin Badar, saboda lokacin da muka kusa cin nasara sai sahabban manzo Allah suka kasu kashi uku. Akwai waɗanda suka je suna tattare wa manzo Allah ganimomi, akwai kuma waɗanda suka bi bayan waɗanda suka gudu, sannan akwai waɗanda suka kasance tare da manzo Allah saboda kada kusa da shi ya zama ba kowa dan su mishi tsaro. To a lokacin da aka zo aka taru guguda, aka tara ganimomi, waɗanda su suke tara ganimomi dawakai ne ko raƙuma ne ko makamai ne ko abinci ne ko dukiya ne, waɗanda su abokanan gaba mushrikan Makka suka watsar suka gudu, su wayannan su suke tattarawa. To da suka tattara suka kawo, suka ga cewa su da suka tattara, to imma ya kasance ganimar ta su ce a fahimtar su, wa imma a kason nasu ya fi yawa. Saboda haka ne su waɗanda suke tsaron manzon Allah suka ce, a mu da muka tsaya muna tsaronka ba aiki muka yi ba, waɗanda suka bi bayan waɗanda suka gudu ba jihadi suka yi ba, mu ba jihadi muka yi ba, menene dalilin cewa ganima ta su ce ko a kaso su fi mu kaso mai tsoka? To saboda haka sai manzo sallallahu alaihi wasallama yayi shiru har sai da wannan aya ta sauka. Wannan riwaya ce ta Ubada ibn Samit, al-Imam al-Hakim ya rawaito, Imam Ahmad cikin musnadinsa shi ma ya rawaito. Akwai kuma riwaya ta Abu Ayyub al-Ansari, wanda wannan riwaya abinda take nunawa shine waɗanda suka tattare ganimomin sai manzo sallallahu alaihi wasallama yace su kawo a ƙara bajewa a ƙara rabawa daidai. Shine riwayar da Abu Ayyub al-Ansari ya rawaito mana. Sannan ko ta riwaya ta Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi. Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi riwaya ce shahararriya waɗanda malaman hadisi sun yi sabani akai shin riwaya ce marfu'iya sahihiya ko kuma ba sahihiya bace. Har al-Imam Suyuti cikin Alfiyatul Asar yayi bayani akan wannan sanadi yake cewa wa mali amri bin shu'aib an abi an jaddihi fal aktharu nahtajabi hamlan li jaddihi ala sahabi, cewa riwayar Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi yawancin malaman hadisi suna kafa hujja da hadisin da aka rawaito da wannan sanadi. Abin da yasa yace yawanci saboda akwai wanda ba sa kafa hujja da shi, saboda idan kace Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi, an abihi din shine Shu'aib din, Amr bin Shu'aib sai aka ce an abihi, kenan an ambaci sunan baban nasa shine Shu'aib din an san shi, an jaddihi to waye kakan nasa, an fadi mahaifin nashi cikin sanadin shi kuma kakan waye sunan sa wane ne shi, in kuma an san shi sahabi ne ko tabi'i ne, in sahabi ne hadisin sa ya zama to marfu'i, idan kuma tabi'i ne fa hadisin sa ya zama to mauqufi. Saboda haka idan kace an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama an jaddihi an rasulillahi ya zama marfu'i, an jaddihi an rasulillahi ya zama mursal idan tabi'i ne, in sahabi ne marfu'i, in tabi'i ne mursali. To saboda haka ne wasu suka ce rashin sanin shin kakan nashi sahabi ne ko tabi'i ne wannan riwaya ba a aiki da ita. Ita wannan riwaya ta yi bayani akan sababin nuzuli cewa su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ke wannan ganima, ganima ce ta farko da aka samu a ghazwa, shi sa suke tambaya menene hukuncin wannan dukiya da muka tattara, menene hukuncinsa. To saboda haka da yawa riwayoyi sun zo da nan shahararru ne waɗanda sun duka riwayoyin sun hadu akan cewa a Badar ne, wasu daga cikin riwayoyin suna cewa ayar ta sauka as-sariya ta a Ibnu Jahsh ne, Abdullahi bin Jahsh, wanda sariya ce aka yi ta gabatun ayi yakin Badar. To shine waɗannan riwayoyi suna nuna yas'alunaka anil anfal, masu wannan tambaya su ne ahlu Badar, sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Idan aka ce sa'ala yana ta'adiya da an, idan kana tambaya akan wani abu ne, idan kuma abin da kake tambayansa roko ne, in ya zama roko yana ta'adiya da kansa da maf'ulai guda biyu, zaka ce sa'altu zaidan an mas'alatin, an mas'alati kaman anan yas'alunaka anil anfal, haka da yawa daga cikin yas'alunaka na cikin Qur'ani yas'alunaka anil ahilla wa yas'alunaka ma za yunfiquna ko wa yas'alunaka anil mahidi, irin wayannan. To saboda haka idan yazo tambaya ne fatawa, tambaya akan wani abu zai ta'adiya da an, in tambaya ko roƙon dukiya ne zai ta'adiya da mafu'ulai guda biyu da kansa. Misali zaka ce sa'aitu zaidan malan ko sa'altu zaidan dainan, malan dainan abin da ya shafi kuɗi, sai ka kawo mafu'ulai guda biyu mansubai. Amma sa'altu zaidan anil mas'ala, ina tambayan zaidu fatawar wata mas'ala, to shine yasa zaka ga wa yas'alunaka ma za yunfiquna, bai ce wa yas'alunaka an ma za yunfiquna ba, saboda suna tambaya akan dukiya ne, shine wa yas'alunaka ma za yunfiquna, to ganin haka in ka ga mafulai guda biyu sun zo da nasaba roko ne ko tambayan bashi ko kudi in yazo da an tambaya ne akan wata mas'ala ko wani akan abin da baka sani ba shine sa'ala yas'alu mazdarin sa su'ulan su'alan idan kace su'ul tambaya ta wata bukata idan kace su'al kuma tambaya ta abin da baka sani ba to shine anan yas'alunaka anil anfal al anfal jam'i ne na nafal yana dauka ma'anoni da yawa an nafal bi fatihi al fa'i ganima ganiman da aka samu a gun yaki sannan kuma an nafal a abin da aka bawa mujahidi saboda kwazansa bayan haƙin shi na ganima misali da aka raba ganima ya samu raƙumi daya ya samu doki guda biyu ya samu dirhami 100 wannan kasarsa to saboda bajinta da ya nuna da jaruntaka sai shugaban musulmai ya ce a kira mun wane na ji labarin irin bajinta da jaruntaka da yayi a gun jihadi a kira shi da aka kira shi sai aka kara masa doki daya ko raƙumi daya ko dirhami 50 akan asalin abin da aka bashi to wannan abin da aka bashi ana ce mishi nafal sannan ana ce wa nafal sal shi sal shine mutun ne a jihadi ya kashe abokin gaba sai ya ga wani abu a jikinsa wanda bai kai ya kawo ba misali ko dabino a jifinsa sai ya cire ya cinye abin da bai kai ya kawo ba wannan shine ake ce mishi sal amma idan abin ya kai ya kawo ba a ce mishi salbu sai dai a je a hada shi da ganima in ya zo cikin kasonsa rabansa ya samu in bai zo cikin kasonsa ba shi kenan to waɗannan duk itlaqat ne waɗanda kowanne ɗaya ana ce mishi nafal shi nafal ɗin shine jam'in sa anfal anfal a bisa sanannen abu ne idan ismi mufradi idan ya zo ala wazni fa'alun bi sukunil aini ko fa'al bi fatil aini ko fi'il bi kasril fa'i ko kuma fu'ul bi dammil fa'i kana da wazani guda uku kenan fi'ilun fa'alun fu'ulun da fa'al wayannan duka idan ilali bai shiga ciki ba to zaka samu ana mishi jam'i ala wazni af'al ne misalin nafal bi fatil fa'i anfal فرس شيما بفتح العين فرس شيما افراس مثال فعل افعال افعال فعل هكذا كرد انا جمع انس اقرات اقرات كما عند ايك جمع انس قروت كما عند ايك جمع انس كرادة انا ده جمع دبان دبان فكمر ونني waɗannan auzani guda hudu in suka zo da ifrad in suka zo mufradin su ana musu jam'i da wazinin af'al wasu su wannan af'al din shine jam'i wasu kuma bayan jam'in af'al din suna da wani jam'i daban saboda kun san sanin adadin jam'i da sanin adadin masdarin fi'ili yana ɗaya daga cikin ƙorewa a lugha ta Larabci yanzu misali a baka aiki a ce ka je wannan suna jam'i nawa yake da shi ka duba dictionary kaga jam'i nawa ne wannan sunan yake da shi au a ce ma wannan fi'ili masdari nawa yake da shi har wani yayi rubutu wani littafi mai suna kitabul masadir misali zahaba fi'ili ne masdar nawa ne da shi wannan suna magana akan masadir na sulasi ne amma masadir na mazidi wanda ba mazid ko rubai ko kumasi ko sudasi wannan dama kiyasi ne sananne a cikin ilimin arabiya to shine yana daukan waɗannan ma'anoni gaba daya al-anfal shine su waɗanda suka halarci ghazwatu badar ko waɗanda suka tattare wannan ganimomi cikin su suna tambayanka ya manzon Allah akan waɗannan ganimomi da suka tara menene hukuncin su to shine Allah subhanahu wataala ya bada ansa yace kulil anfalu lillahi war rasul ka gaya musu al anfal da itlakai da ma'anoni da muka ambata gaba daya hukuncin su ko kuma su din kansu gaba daya mallakar Allah ne mallakar manzon Allah ne kayan Allah ne kayan manzon Allah ne saboda lamun dinna anan lil milki ne na mallakan abu ne al anfal kayan Allah al anfal kayan manzon Allah ba na kowa bane ku da kuka zo kuka tattare ku zo ku tare a gaban manzon Allah sallama sai yadda yayi sai hukurin hukuncin da yayi to daga nan ne duk wanda akwai wani abu a gunsa na ganima ya kawo ya aji a gaban manzon Allah saboda wannan ne yasu sahabban manzon Allah suka yi fice wajen zunzurutun biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba sa tsallake abin da ya fada to shine Allah subhanahu wataala ya dawo ya musu nasihohi masu akima nasihohi guda uku suna cewa guda hudu na farko yace fattakullaha na biyu yace waslihu zata bainakum na uku kuma yace wati'ullaha wa rasulahu wadanda suka ce nasihohi guda hudu ne suka ce asali wati'ullaha wati'u rasulahu wasu suka ce ai biyayya ga Allah biyayya ga manzo abu guda ne a cure ba a raba su saboda haka abubuwa ne guda uku abu na farko fattakullaha wa aslihu zata bainakum fattakullaha an kawo wannan fadin saboda alakar jumlar da ta gabata da kuma ittakullaha din kamar yace ku ji tsoron Allah akan ganimu ku ji tsoron Allah ne ma'ana fadan ittakullaha din yana da alaka da ulil anfalu lillahi war rasul din a hadin suke kamar yadda haka larabci yake idan ana magana idan aka kawo fa to wannan fa tana nuna alakar maganar da ta wuce da kuma wacce za ta zo a nan gaba in aka kawo waw in wannan waw din ba atifa bace to nan kuma sabon magana ne sabo da aka doka to shine anan ya kawo fattakullaha ku ji tsoron Allah wa aslihu zata bainakum kusulhunta tsakaninku wasu suka ce zata din zaida ce saboda ta'kidi wa aslihu bainakum kusulhunta tsakaninku duk barakan da yake tsakaninku kusulhunta wasu suka ce zata din ba zaida bace bainu din anan manan sa alfiraq shi yasa ya samu jarra zata bainikum da bain anan da yazo da zarfu ne za a ce wa aslihu bainakum yazo zarfu ne mansub amma tana ce wa aslihu zata bainikum anan bainu din masdari ne na bana yabinu bainan albainu din shine alfiraq shi yasa kuke ga a wani a wasu wurare cikin Qur'ani ana mayar da bainu ism mai zaman kansa kamar yadda kowanne ismi yana samun majruri zai zama majruri zai zama marfu'i zai zama mansubi shi ma zai zamanto haka ne wani lokaci kuma za ku samu baina ko yaushe yana da nasaba a lokacin da yake da nasaba to yana zuwa zarfu ne a lokacin da yake samun jarra da nasaba da rufa yana zuwa ismi ne mai zaman kansa cikin wannan ne inda Allah subhanahu wataala yake fada yake cewa laqad taqatta'a bainakum afu amrin lil fasri da Ibn Kathir sun karanta lakat taqatta bainukum da rufu'a ya zamanto bainu din anan ismi ne mai zaman kansa fa'ili ne na taqatta kamar da zaka ce jaa zaidun haka kace taqatta bainukum haka nan misali can mawaddatan bainakum mawaddatan bainakum وابنن انما اتخذتم من دون الله اوثانا كو موده بينكم ابو عمرو البصري يا كرنتا موده بينكم عند موده مضاف بيني مضاف اليه كما ان ذاك تشي غلام زيد غلام مضاف زيد مضاف اليه to ganin haka ne anan kuka ce zata bainikum zata mudafun baini mudafun ilayhi asalin zata muannas ne muannas ne na zu zu idan kace zu mali zu zaka ce zatu zaka ce zatu saboda haka zu mawsul yana zuwa ismul mawsul zu wanda yazo ismul mawsul to muannas din sa shine zatu muannas din sa shine zatu kamar yadda Ibn Mali al-Fiyasa yake cewa wa man wa ma wa ista tusawi ma dhukir wa hakaza zu inda dayyin shuhir wa haka za zu inda dayyin shu'ira can inda yake cewa wa mawdi'u la ti ata zawat in kace zu muzakkari zatu shi kuma muannasi sannan kuma zu din jam'insa allazina amma agun waɗannan mutane yana zuwa da lafazi guda ɗaya ne kawai to sannan agun da zaka ce allati ko allai jam'i sai ka ce zawatu wannan shine ana gaya wa zatin Allah ana cewa azatul aliyya azatu ana gaya wa zatin Allah har Ibn Arabi yake cewa a wannan waje mata sun yi iktisabin albarka an dauki ismi muannasi an kira Allah da shi ake cewa Allah zatu alhali zatu din muannas ne jam'in sa zawatu saboda haka wasu suka ce wa aslihu zata bainakum to asali wa aslihu zata firakikum wa waslikum ma'ana duk wanda yaga akwai baraka tsakanin sa da wani to yaje ya nemi sulhu su sasanta kar su zo suna gaba wanda kuma akwai zumunci kuma a ƙara dankon zumuncin kenan yana daukan abu guda biyu kenan to saboda haka wannan aya ko wannan waje wa aslihu zata bainakum Allah baya so ya ga baraka da rashin jituwa tsakanin bayinsa mumunai kai wani lokaci tsakanin mumunai ma da wadanda ba musu ba mumunai ba an fi son zaman lafiya fiye da rigingimu da tashin hankali da yaki-yaki shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa in janahu lisilmi ko lisalmi fajnah laha idan ana yaki suka bada kai suka nuna alamu suna bukatan sulhu kai ma ka bada kai ayi sulhu saboda yakin dama ba san sa yake ba kamawa take yaki to wannan batu suna nan da yawa ayoyi cikin Qur'ani Allah yana magana akan sulhu irin su wa in khiftum shiqaqa bainihima fa ba'thu hakaman min ahlihi wa hakaman min aliha in yurida islahan islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Haka inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wasulhu khair wa uhdiratil anfusu shu, wa inda yake cewa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw iradan fala junaha alayhim an yasalaha bainahuma sulha wa sulhu khair. Haka na inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fa in baghat ihdahuma ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa'aslihu bainahuma fil adl. Abu ne muhimmi sulhun tawa, kaman yadda dole a samu baraka a zamantakewa ko tsakanin mace da miji, ko aboki da aboki, ko mai gida da yaron dakinsa, ko da da uba. Dole ne wani lokaci rashin fahimtar juna, rashin jituwa zai shiga. Shi yasa Allah subhanahu wataala ya mayar da sasantawa da sulhuntawa da yafiya asasi ne na addinin musulunci, wanda kuma yana ɗaya daga cikin abin da muka fi buƙatar sa a irin wannan zamani. Zai yi wahala ka samu babban gidan da ba baraka a ciki. Suna nan rigingimu iri-iri, wasu abin ne ba wanda ya sani sai masu gidan, wasu kuma saboda dagulewansa ya fito har an gane cewa gidan wane, akwai gaba na 'yan uba, gaba na 'yan uba, abin ya shahara sosai. To saboda haka ne anan Allah subhanahu wa ta'ala bayan jin tsoron Allah kai tsaye ya ambaci sulhuntawa, gabanin biyayya ga Allah da manzo. Saboda rashin sulhuntawa tsakaninmu, rashin zaman lafiya zai hana mu bin Allah da manzo. Yanzu aka ce wata fitina ta taso ba fata ba tsakanin wasu kabilu waɗanda suke zaman gari ɗaya ko ƙauye ɗaya. Karshenta a wannan ranan wani sallar azhar da al'asr sai dai ya hada, ba kwanciyar hankalin da zai yi sallah. To ganin Allah bai ce fattaqullaha wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minina ba, fattaqullaha wa aslihu zata bainakum. Saboda zaman lafiya da amnu da istiqrari ginshiki ne, asasi ne na samun daman bautawa Allah subhanahu wataala. Yanzu zamanunnuka da aka ko su shekaru da aka zo aka yi rikice-rikicen Boko Haram, adadi nawa ne suka ragu na mahaddatan Qur'ani? Ba a samu kwanciyar hankalin da za a zauna a haddace Qur'ani ba ma. Ba a samu kwanciyar hankalin da za a zauna a yi karatun Qur'ani ko nafilfili ba. To saboda haka ne al-Imam Shatibi yake cewa wa qul sadiqan laula al-wi'amu wa ruhuhu la taha al-anamu kullu fil kulfi wal qila. Yake cewa in ka duba yadda Allah subhanahu wataala ya hada jinsi daban-daban ya zaunar da su gudaya, ya hada kabilu daban-daban ya zaunar da su gudaya, ya hada mutane masu ra'ayoyi daban-daban ya zaunar da su gudaya, kamar kawai ya ce su zauna su yi fada ne, ba dan hikimar Allah subhanahu wataala ba. Shine laulal fi'amu wa ruhu. Misali in kace cikin damaturu kabilu nawa ne suke yan damaturu, duk kabilar da akwai ta a jihar Yobe akwai wannan kabila a jihar a cikin garin damaturu. Eh, akwai bare bari, akwai uwa uba Fulani ma suna nan, babar su da baya ba. Ga kare kare, ga Bolawa, ga Gizmawa, ga Badawa, ga Hausawa, kabilu iri-iri, amma ana zaune lafiya. Amma in za a biya wannan kabilanci fa, a ce in naje kasuwa zan duba shagon kabila ta na cinikayya, haka kowa ma ko duk uzuri da hulɗa da zan yi zan nemi kabiluna na yi, kaga da ba za a zauna lafiya ba. To saboda haka ne Allah subhanahu wataala ya yi kabilu daban-daban ra'ayoyi daban-daban saboda menene yadda ya fada ya waj'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu lita'arafu saboda a samu sanayya da juna a samu kwatance a samu saukin kwatance in sunan wannan da sunan wannan yazo daya sai a ce babarbare wannan bahaushe wannan bakarkare wannan bafole da wannan a fayyace wannan da wannan a san juna wannan shine hikimar sa har a wata aya yake cewa wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum sabanin yarurrukanku da launin fatanku duk waɗannan suna cikin ayoyin Allah subhanahu wata'ala ne ba wasu abubuwa ne waɗanda za su janyo baraka da rashin fahimtar juna a tsakaninku ba to saboda haka nan Allah subhanahu wata'ala da ya ce fattaqullahu aslihu zata bainakum sai ce wati'ullahu wa rasulahu ku yi biyayya ga Allah da manzonsa in kuntum mu'minina kamar yadda muka bayyana sababin nuzulin aya sahabbai ne mutanen Badar cikakkun mu'minai cikakkun siddiqai waliyai amma Allah subhanahu wata'ala sai ya ce in kuntum mu'minina anan yana musu magana ne akan cewa ga hukuncin da Allah da manzo suka yanke akan al-anfal to kowa ya aje ra'ayinsa da tunaninsa da burinsa ya zo ya bi Allah da manzansa shi yasa a cikin surar aka samu wannan hukuncin can gaba zai zo wa'alamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsuhu lirrasuli walidhil qurba walyatama walmasakin har zuwa karshe zai zo yayi bayanin yadda za a kasa al-anfal kamar yadda yazo a dunkule cikin wannan aya na'am
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون أنن الله سبحانه وتعالى بايا ديشي إن كنتم مؤمنين إن كنتم مؤمنين تو يكي سو يبيان سوى نين مؤمنا غاهو كنتم دا الله دا منزو سكا ينكي قل الأنفال لله والرسول تو دك مؤمني زي بي الله زي بي من زن الله تو كنا دبقاتك سنسوى نيني مؤمني دن تو أنا سييمك تعريف مؤمني كنسا منكرا تا منطق أكوي الحد التام أكوي الحد النافذ با أكوي الرسم التام أكوي الرسم النافذ با تو إلاك شي الحد التام كوا زي يشيكا an ce annakis wasu ba za su iya shiga ba qur'ani yana dauke da kowanne daga ciki duk ko ina zai iya kawo a haddin da yafi dacewa anan da ke ana magana ne akan sahabban manzon Allah a sahabban manzon Allah ma waɗanda suke mafifita daraja ahlu badar ahlu badar to su ga irin yanayin imaninsu saboda haka wannan haddi ne a bisa ta'arifi irin na mantiq haddun naqis ire-iren mu masu tawaya ba za mu iya shiga ciki ba yayi mana ta'arifi ne na imanin sahabbai ba wai imanin da kowanne mu'mini zai iya shiga cikin wannan ta'arifin ba saboda haka ya kawo innama adatu kasrin a farkon jumla yace innamal mu'minuna mu'minai sune kadai allazina idza zukira allah sune wadanda idan aka ambaci allah in suka ji sunan allah wajilat qulubuhum zukatan su za su na rawa za su na firgita za su tsorata saboda kwarjinin sunan Allah a wajen su har ma sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haƙi ne na Allah girmamawa haƙi ne na manzo girmama shi sai da irin girmamawan kowanne daban ne kowanne daban ne to saboda haka nan idan aka ce ba za ka zama mumini ba sai a lokacin da aka ce Allah za ka firgita ka tashi ko da zarar ka ji sunan Allah za ka firgita hankalinka zai tashi to kaga irin wannan imanin kai baka cikin irin wannan imani idan aka ce wajila kiyasinsa shine wajala ko kiyasinsa shine yajilu wajala yajilu kaman wa'ada yaidu dake misal ne wawi a ilmin sarf an ce alfilul misal ko filul misal ana nufin filin da farkonsa harful illa ne in wannan harful illan waw ne sai a ce almisalul wawi in ya ce almisalul yai to ka'ida almisalul wawi a mudari'i za ka cire faɗinta ma'ana harafinta na farko in ka ce wa'ada za ka ce ya'idu ba za ka ce yau'idu ba babinsa kuma daraba ya daribu ne to shi wannan sai sabawa wannan ka'ida ana cewa wajila yaujalu wajila yaujalu wasu suna cire wudin wajila yajalu yajalu shine wanda yazo a cikin qur'ani wa nabiyuhum an dhayf ibrahim idzaqalu alayhi faqalu salama qala inna minkum wajiluna wajiluna qalu la taujal qalu la taujal ba la tajalba wudin an fade ta a mudari ba cire ta a mudari ba mana ya saba wa kiyasin fi'ili misal din da ka sani akwai wasu ire-irensa na za'irinsa wanda Ibn Malik cikin lamiyatul af'al ya kawo su to shine anan wajila shine kadawar zuciya rawar zuciya saboda firgita saboda tsoro idza zukirallahu wujilat qulubu kaga wannan sai sahabin manzo Allah saboda zamu zo mu yi magana in aka ce imani din asali kayan sahabban manzo Allah ne kowa araye a wajen su ya arane a wajen su shine wannan na farko kenan wajilat qulubu wa idza tuliyat alaihim ayatuhu idan aka karanta musu mumunai sune wadanda idan aka karanta musu ayoyin Allah zadatuhum imana ayoyin zasu kare su imani ma'ana zasu yi aiki da ayoyin da suka ji ayoyin da aka karanta musu mas'ala sai shahararriya cikin ilimin tauhidi shin imani yana karuwa yana raguwa ko kuma baya karuwa baya raguwa in yana karuwa asalin imanin ne yake karuwa ko kuma karuwan aiki shine karuwan imani duk wannan malaman tauhidi sun tattauna sun yi magana akai kasancewa qur'ani gar da gar ya zo ya ce wai za tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan to bai kamata wannan mas'ala ta zamanto mas'ala ta khilaf akan cewa shi imani na garuwa ko baya garuwa ba sai dai ayi sabani menene garuwar imani a hadu akan cewa imani yana garuwa saboda idan kace imani baya garuwa fa ka saba wa zahirin wannan aya da ayoyi da yawa a cikin Qur'ani misali ayoyin suratul fatih ko suna nan ire-irensu wanda zahiri suna nuna imani yana karuwa
saboda haka bai kamata a yi sabani akan yana karuwa ko baya karuwa ba. Menene karuwar imani? Shin zaka nutsuwanka ne da ayoyin ko nutsuwarka da lamarin Allah, lamarin manzo shine zai karu, au ko kuma kowace aya an karanta sai kai aiki da ita? To zai iya daukan kowanne daga ciki. Ana samun karin nutsuwa sanannen abu ne, ana samun karin tsika sanannen abu ne, karin aiki ana samun sa shi ma sanannen abu ne. Misalin wannan, a kai ne da kullum baka salatu tarawih, to da kazo tafsiri a yau aka fadi fadalolin salatu tarawih, da kaje yau sai kai salatu tarawih, kaga jiya baka yi ba, to yau din da kai imanin ka ya karu. Ma'ana yau imanin ka na yau yafi imanin ka na jiya, saboda yau kai tarawihi, jiya baka yi tarawihi ba. Wasu ka ce karin aiki abinda da ba ka yi na ibadu ka fara yin su, wannan shine karin imani. Wannan ma magana ne karbabbe. Sannan kuma saboda imanin ana kiran aiki da imani, ana cewa aiki ko sallah imani, kamar yadda malaman tafsiri suka fassara wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lina'lama man yattabi'u ar-rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibayhi. Bene gaban gude da nake bukata, wa ma kana Allahu liyudi'a imanakum, shine mahallu shahid, wa ma kana Allahu liyudi'a salatakum ila baitil maqdis. Saboda sahabbai sun fahimci cewa idan aka juya kibla zuwa masallacin Makka harami, to yaya batun sallan da a baya aka yi wa baitul maqdis an yi asararsa ne bai karbu bane ko ba daidai bane? Sai Allah ya ce wa ma kana Allahu liyudi'a imanakum, yana nufin salatakum. Kaga ana kiran sallah ko ibada da sunan imani, saboda haka idan aka ce karin imani shine karin sallah ko karin ibada, kaga tafsiri ne karbabbe. Haka ne idan aka ce karin imani karin nutsuwa, shi ma tafsiri ne karbabbe, saboda Allah subhanahu wataala yana cewa alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum, yawa kaga wa tatma'innu qulubuhum kenan itmi'inanul qalbi ko tuma'ninatul qalbi din, to shi ma imani ne. Shi yasa zaka ga imani maratibi ne, abinda wani imanin sa zai sa shi ya aikata, imanin wani ba zai iya sa shi ya aikata ba. Yanzu akwai misali wajen kyauta, wani yana da naira 1000 aljifinsa ka canka, ka zo ka ce kana neman bashi na naira 1000, zai cire 1000 gaba ɗaya ba ka, ya ce ba bashi ba ne kyauta na baka. Wani zai iya cire 1000 gaba ɗaya ya baka, amma ya ce bashi ne, ba zai ce yaushe za ka biya shi ba, eh to gashi bashi ne. Wani kuma zai ce he ka faɗi ranar da za ka biya shi tukunan zai baka, kaga imani ne. Wani zai ce kyauta, wani zai ce bashi, a bashin wani sai lokacin da ka biya shi, baka biya shi ba zai tambaye ka ba, wani sai ya tambaye ka a gani, a bashin wani kuma zai ce yaushe za ka biya shi. To saboda haka kaga wannan zai nuna maka imani din maratibi ne, imani da shi ne za ka aikata wasu abubuwa waɗanda marar imani ba zai iya aikatawa ba. Ma'ana imani shi zai sa ka aikata ayyukan alkhairi, shi zai hana ka kuma aikata ayyuka na banza. Shi al-Imam al-Baihaqi ya rubuta littafi mai suna Shu'abul Iman. Shu'abul Iman ya gina littafin akan hadisin da manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa imani din bid'un wa sittuna aw bid'un wa sab'una aw bid'un wa arba'una shu'ba. An aka ce imani suna ya kama yana da yanki 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 kashi kashi 65 ko 75 ko 60 da wani abu ko 70 da wani abu ko ko 40 da wani abu aka kowanne daya ciki sunan sa imani ne. To saboda haka ka koma jawharatut tauhidi littafinmu na tauhidi aqida ta ash'ariyya da shuruhin jawhara kaga bayanan da aka yi akan imani, menene imani zai karu ko ba zai karu ba, in zai karu menene karuwansa. To shine yace wa ala rabbihim yatawakkalun, wannan abu na uku kenan. Sannan su mumunai su ne wadanda suke dogara akan Allah shi kadai, bai ce wa yatawakkaluna ala rabbihim ba, kamar yadda muka sha bayanin wannan ala rabbihim anan ba an gabatar da shi saboda fasila bane, saboda kasru ne, ma'ana suna dogara ne akan Allah subhanahu wataala shi kadai, ba sa dogara da kowa, ba sa dogara da nomansu ko kasuwansu ko sana'arsu ko wasu ƴan uwansu ko gwamnati ko kowa, amincewarsu fikarsu ga Allah subhanahu wataala ne. Saboda duk wayannan abubuwan da muka farfada din asbabu ne, asbab ne, shi musabbib shi ne abin riko, musabbib shi ne abin riko. In ka riƙe Allah ka riƙe kowa, ta yadda za ka tabbatar da haka an haife ka tsirara ko taguwa ba ka da shi balle kwandala ko wani kuɗi. Duk wani abin da ka samu a rayuwarka ta duniya zuwa yayi daga bayan an haife ka tsirara ba ka da komai. To ganin haka lokacin da aka haife ka ba ka da komai, duk abin da ka samu ka zo ka samu. To saboda haka idan ka rasa wani abu ma ba abin mamaki ba ne, za ka iya samunsa a nan gaba. To shine wa ala rabbihim yatawakkaluna, kenan anan mumini shine wanda ya cike wayannan abubuwa guda uku. Idan yaji an ambaci Allah zuciyarsa za ta kada saboda kurjinin sunan Allah, saboda tsoron Allah zai tada hankalinsa. Wadanda suka kai wannan hali ne a lokacin da ake zikiri la ilaha illallah, la ilaha illallah, ko ana cewa Allah Allah Allah, zuciyarsu na kadawa kurjinin Allah, tsoron Allah, sai kaga sun shiga cikin jazaba, daga jazaba sun shiga cikin fana'i. A wannan waje Ibn Taymiyyah ya faɗi wani magana mai tsada sosai, yake wai me yasa ake samun wasu bayin Allah salihai, saboda kwarcinin sunan Allah, in ana yawan ambaton Allah za su shiga cikin fana'i da jazaba. Kuma za ka ga sahabban Allah, sahabban manzan Allah, za ka ga sunan Allah yana da kurcini, suna tsoro, amma za ka same su daram, ba za ka ga waje ya faɗi ya shiga jazaba ko ya shiga fana'i ba. Me yasa haka? Yace abin da yasa, wato nunan imanin ne ya nuna. Imanin ne ya nuna, to saboda haka ne kawai za ka same su daram. Shi yasa annabi Musa alaihi salatu wassalam, kaga imaninsa da imanin manzo Allah ba dai bane. Shi da aka yi tajalli wa jabal, ba shi aka yi wa jabal din tajallin ba, falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Annabi Musa ba shi aka yi wa tajallin ba, dutse aka yi wa, amma shi ya sume. Shi kuma manzon Allah ba gun dutse ba fa, mi'raji aka yi da shi ya ga Allah da idanunsa baro-baro, amma bai suma ba. To saboda haka halin da ahlul fana'i suke ciki ana ce musu ahlul fana'i, su kuma sahaba ahlul baka'i ne. saboda a gun sahabbai fana'idin ci bayan amma a gunka shine ci gaba ne sosai wani yana shagalta lokacin da ake kama sunan Allah har ka su me kai ma dalla da wannan su ma din to saboda haka wannan shine abu na farko kadawar zuci da sunan Allah yayi kurcini yayi kurcini a zuciyarka in kaji sunan Allah sunan ya baka tsoro to wannan shine na farko na biyun sa idan aka karanta ma aya kada ta zo ta wuce ayar eh abinda ake fada wai tazuniya ta zo mujita ko mujita ba wai mu yi aiki da ita ba to kada ayoyi a gunka su zo kawai ka ji su ka saurare su a masallaci kana bari zaka kama gaban ka ji abinda kake da to su ba haka bane duk ayar da ta sauka sai sun yi aiki da ita komin wahalan aiki da wannan aya sannan abu na karshe su Allah suka sani kawai Allah suka sani su ba san ma akwai wani abu daban baban da Allah balle su dogara akan wani komin su Allah dogara akan Allah to ina laifi a wannan zamani a ce malamai ma sun dogara ga Allah ina laifi saboda Allah subhanahu ta'ala yana cewa innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama su yayi wa kyakkyawan zato khashiya taqwa wadanda suka dace da wayannan abubuwa yace malamai ne to a zamanin da malamai suka rasa wadannan abubuwa wa zai samu wa zai samu to wannan wasu bayanai ne wanda Allah subhanahu wataala yayi ta'arifin mu'mini amma mu'mini sahabi saboda ni ko kai idan muka ce idan aka ce in aka ambaci sunan Allah ba ma jin kwarjinin sa ba ma tsorata ba ma firgita mu ba mu'minai bane har abada ba za mu sadu da imani idan aka ce duk lokacin da aka karanta aya cikin ayoyin Qur'ani ba mu yi aiki da ita ba ayar ba ta kare mu imani ba mu ba mu'minai bane to imani ba za mu taba samun sa ba haka idan muka ce ba za mu dogara da sana'ar mu ba ko gonar mu ko kasuwar mu ko aikin mu na gwamnati ko ƴan uwan mu ko wasu masu gidajen mu duk mu watsar kawai Allah subhanahu ta'ala kadai za mu dogara da shi tukuna mu zamanto mu munai to ba mu ba wannan imani to saboda haka ne da farko muka ce alhad ne aka yi wa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wasu ayoyi irin wannan innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim ulaika hum as-sadiqun nan ma innama aka ce haka nan innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhamu hatta yasta'dhinuhu nan ma innama aka ce to zamu takaita sai gobe insha Allah والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته الله يكرم مال الله فيها الله يكرم فهمتا أكرمك الله وميتم بيا ينا تيوا ينا سوى أي مسا بياني غمدا فللا نتهجد فللا نتهجد
mun yi bayani rannan cewa tahajjud tarawih qiyamul layl duk abu dai yake nufi fadalarsa shine Abdullahi ibn Umar baya gu sahabbai da yawa suna zaune a gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ni'mal abdu Abdullahi ibn Umar law kana yaqumu laylan ma'ana Abdullahi ibn Umar ya cika cikakken bawan Allah da cikin dare yana tashi yana yin qiyamul layl. Ku duba wannan su wani sirru ne wanda in ba wanda yana kwana da Abdullahi ibn Umar a gida daya ko daki daya ba ba wanda zai gane cewa cikin dare baya tashi yana yin qiyamul layl. amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cikin dubban sahabbai ya fadi haka lokacin Abdullahi bin Umar bayana sai wani abokin sa yaje yace kaji abinda manzo ya fada kanka yau yace me ya fada cewa ya kashi da cikin dare kana tashi kana kiyamul layli to kashi gabawan Allah babba zai yi wahala samu yiranka sai Abdullahi bin Umar yace tun daga ranan da aka gaya min haka ban taba kwanta cikin dare ba tare da na tashi da kiyamul layli ba saboda haka wannan fadala ya wadata a ce idan kana tashi kana kiyamul layli zaka zamanto cikakke cikin cikakkun bayin Allah cikin wadanda Allah ya sanda zamanka kai mutum ne na musamman a wajensa ya san kowa amma kai din sani na musamman ya maka to saboda haka Qur'ani yayi bayani wa minal layli fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yaba'athaka rabbuka maqaman mahmuda irsu yayi wal muzammil qum al-layla illa qalila haka inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli haka irsu tatajafa junubuhum an al-madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون دوكان nan fatololin tahajjud ne tare da sanin cewa idan aka ce tahajjud ba kamar yadda yanzu muka dauka ba a samun tahajjud sai cikin watan ramadana ma ba a samun sai goma na karshe wannan ba haka bane tahajjud ibada ne na kowanne rana kowanne wata duk shekara gazawar mu ne da rashin himman mu ba ma tahajjud sai cikin watan ramadana na'am annasiru ayi mana addu'a ha